sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta shirye radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu Alfa radio dake binnin Kumasi ta kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurare assalamu alaikum yanzu ba alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya tsone ma ƴan Najeriya ido dangane da shirin mallakar gidaje Sai kuma hira da sashen Hausa yayi da Abubakar Sokoto Muhammad malami a sashen nazarin halayya dan Adam na Jami'ar Usmanu dan Fodio Sokoto kan matsaloli da ake fuskanta a fannin ilimi Zarau Fage za ta shigo da sashen jaridan Amurka kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai
Ajiya Alhamis kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat sun sake yin muhawara kan tuhume-tuhumen tsige shugaba Donald Trump amma suna tsammanin 'yan Republican za su yi yunkurin dakilewa ko yin watsi da zarge-zargen kuma maimakon haka suna shirin tura tuhume-tuhumen zuwa zauren Majalisar Wakilan ta Amurka domin kada ƙuri'a gaba ɗaya a mako mai zuwa. ƴan majalisar na jam'iyyar Democrat bayan sun shafa sa'o'i uku a lokaci ɗaya suna kai ruwa ranar da 'yan Republican sun yi watsi da yunkurin 'yan Republican na kawar da zarge-zargen tsigewa na cewa shugaba Trump ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ƙa'ida ba da ya tursasa Ukraine ta binciki ɗan takarar jam'iyyar Democrat da ke kan gaba da ake ganin zai ƙalubalance shi a zaben 2020 tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Haka kuma kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana duba daftarin tsigewa na biyu cewa shugaba Trump ya yi katsalandan ga majalisa da ya hana mika wasu ɗaruruwan takardu ga masu binciken tsige shi da kuma hana wasu manyan jami'an gwamnati daga bada shaida. Amma 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye sun haɗa kansu da suke da ƙuri'ar da za su dakatar da yunkurin 'yan Republican da jinkirta tsige shugaba Trump da sauri. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da jam'iyyarsa ta Conservative sun kama hanyar zama masu rinjaye na lashe kujeru 86 a zaben 'yan majalisa. Bayanan farko da kafafen yaɗa labaran Birtaniya suka fitar bayan an rufe rumfunan zaɓe sun nuna cewa jam'iyyar Conservative da ake hasashen za ta lashe kujeru 368 a Majalisar Wakilan Ƙasar yayin da jam'iyyar Labour ake tsammanin za ta samu kujeru 191. Sai dai nasarar jam'iyyar Conservative a babban zaben da aka kirawo zai samar da matsayar ƙarshe da aka daɗe ana jira ta ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da masu kaɗa ƙuri'a suka amince da shi a zaben raba gardama na shekarar 2016. Prime Minister Boris Johnson ya fuskantar da yakin neman zabensa a kan taken tabbatar da ficewa daga tarayyar Turai wato Get Brexit Done a Turanci. Labaran duniyar ni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jamhuriyar kamar sun ce kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram suna kai har-har kullum a ƙauyuka da suke kan iyakar Najeriya inda suka hallaka akalla mutane 30 da kuma raunata wasu da dama a cikin 'yan watannin nan da suka gabata. Wani taron manyan jami'an tsaro ya ba da shawarar cewa sarakunan gargajiya malamai da kuma fararen hula su haɗa ƙarfi da sojoji domin taimakawa wajen rage waɗannan hare-haren. Gwamnan yanki mai nisa na arewacin Kamaru mijin Yawa Bakare ya ce kai harin akan wawa yana ɗaya daga cikin ɗaruruwa da suka gani a cikin watanni uku da suka gabata. A taron manyan jami'an tsaron na ranar Laraba a garin Marwa Bakare ya ce har-haren Boko Haram sun kashe akalla mutane 30 a ƙauyukan da suke kusa da Mora da Limana da Kwalafata da kuma Ashigaciya. Ƙwararrun sojojin New Zealand sun sauka a tsibirin White Island a yau Juma'a da safe a gogon yankin kana sun gano gawarwaki 6 daga cikin akalla mutane 8 da suka mutu a lokacin da wani dutse ya barke da aman wuta a ranar Litinin da ta gabata. Muna da waɗanda suke aiki a tsibirin akwai abubuwa da dama da suka tafi ba daidai ba na abinda muka shirya wanda ba mu da iko akan abinda zai faru. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mike Clement ya faɗa wa manema labarai a yau Juma'a sannan ya kara da cewa zuwa yanzu dai aikin da suka tsara ya tafi kamar yadda suka yi tsammani a cewar kamfanin dillancin labarai na CAN da ke yankin Asia. Mike ya ce jirage marasa matuka sun gano inda gawarwaki shida suke, amma har yanzu ba su san inda sauran biyun suke ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Batun samar da muhalli tare da mallakar sa yana ƙara zama babban kalubale ga masu ƙaramin ƙarfi musamman waɗanda ke zaune a birane. Wakilin Malami da Abubakar yayi nazarin wannan lamarin ga kuma rahoton da ya hada mana.
Wata kididdiga ta baya-bayan nan dai ta nuna cewar ana samun karancin gidaje a ƙasar ta Najeriya, da akalla yawan su ya kai kimanin miliyan 22, sa'annan kuma kashi 80 daga cikin 100 na 'yan Najeriya ba sa iya gina gida ko su fitar da kuɗi su saya. Haka kuma matsalar na ƙara munana matuƙa. Alhaji Aliyu Orojuwa Mako shine mataimakin shugaban kungiyar masu gina rukunin gidaje a Najeriya.
In ka zo kana ma'aikaci kana neman ka sai gida, to in kana da takardu na gidan da zaka sai, shi wannan bankin zai baka bashi ka biya daga bakin shekara 1 har zuwa shekara 35. Allah ka yabe wannan gidan. So kaga zai iya sa albashin ka da kake da shi, za a cire maka ɗan kuɗin kalila, ko za ka yi amfani da su don saboda ka biya wannan bashi.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya dai ta kafa wani banki na bada lamuni domin gina gidaje ga al'ummar ƙasar ta Najeriya, musamman ma ma'aikata, inda za a rika cirewa sannan a hankali domin sanyawa a cikin asusun gina gidaje kamin kaiwa ga bada kuɗin gina gida. Alhaji Aliyu Oroji ya ƙara da cewar,
ina kira ga jihohinmu na Arewa musamman da su yi ƙoƙari su shigo cikin wannan tsari din. Shekara kusan 30 yake magana a wannan tsari din, amma har yanzu mutanenmu da yawa ba su san da cewa haƙƙin su ne ba su je su bi wannan abun ga wannan hukuma din. Saboda kan ga wasu ma suna ba da kuɗin su suna contribution, ba su ko da littafin da zai nuna musu da cewa sun yi wannan asusu. Kamar asusu ne kai wanda in ka gama aiki za ka sake dawowa ga wannan ma'aikatan, abinda an ka bata kwana 14 in ka yi applying ka bar aiki, a biya ka waɗannan kuɗaɗen da ka tara, kuma a sa maka ruwa na kashi 2 daga cikin 100 na waɗannan kuɗin, a ƙara baka su a matsayin ka yi contribution an gigi na gidaje a Najeriya.
Matsalar samar da muhalli dai a Najeriya na ƙara yawaita, inda take haddasa karancin gidaje kimanin 900 a duk shekara. Malam Bashir Acida malami ne a Jami'ar Usmani Dan Fodio da ke Sokoto a fannin tattalin arziki, kuma ya yi tsokaci dangane da wannan matsalar.
In ka isko irin yanayin da mutane suke zaune a ciki, wasu ba su da wurin zama, to za ka ga cewa lallai karancin gidajen ya yi yawa. To kaga ya kamata a ɗauki mataki. Diddiga tana nuna cewa duk shekara akwai karancin gidaje da ake da su a cikin ƙasar nan. Duk gidajen da ake gina a shekara ba su wuce 300 da wani abu ba. Kaga ko shekara ke ana samar da gidi wanda ya kai 1500 da wani abu. To in ka diba sai ka cewa meye matsalar ce, ya akai wasu kasashe su suke iya samun kansu da mutanen su wurare, mu kuma a wannan ƙasa ta mu da sauran wurare ba mu irin haka nan. Za ka gano a wasu kasashe akwai hadaka tsakanin bankuna da masu gine-gine, mu kuma a wannan ƙasa an ba kowa, in baka iya gina gida da kanka dai to sai dai ka bari.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Malaika, nakupende malaika. Malaika, nakupende malaika. Namilifanyeye, itwa na mwenzio. Nashindwala mali tena we, nimekuoa malaika. Nashindwala mali tena we, nimekuoa malaika.
Madalla babban jami'i a sashen nazarin halayen dan adam na Jami'ar Usmani Dan Fodio Sokoto, Abubakar Sokoto Muhammad, ya bayyana takaicin koma bayan da ake ci gaba da samu a fannin harkokin ilimi musamman ma a jami'o'i. Malam Abubakar ya bayyana haka ne a hirarsa da sashen Hausa. yayin wata ziyara da ya kawo ofishin musa'ilin da suka zo wani taro na Fulbright a nan Amurka. Abokin aikin mu Murtala Faruk Sanyinna ya tambaye shi matsalolin da yake gani harkokin ilimi na fuskanta, sai ya bayyana cewa
matsalar ilimi tana da yawa. Kaga akwai su matsalar dalibai su kansu, akwai wasu daliban da ba su damu ma da karatun ba, kamar tilasta su ake su yi. To waɗansu su uwayensu mawadata ne, ko sun yi karatun nan ko ba su yi ba, dole ne su ci abinci, a yi musu aure, a yi musu gida. To a zamanin mu lokacin muna karatu, ka fito daga gidan talakawa dibin zaka kai zaka karatun nan, shi zai taimaka maka ka zama mutumin mai cin gashin kanka. To yanzu matsala guda ta farko kenan. Matsala ta biyu shi kanshi yanayin da ake karatun cikin sa. Gwamnati ba ta da ba da isasshen kulawa da kuɗi. Ka san alal misali akwai majalisar ɗinkin duniya, akwai wani kaso na budget na ƙasa da ya kamata a rika kashewa wurin harkar ilimi
da kasafin kuɗi
kenan. Yawa kasafin kuɗi na duniya ba mu yin haka. Kaga akwai sauran kasashe da suka ci gaba, irin su Malaysia, su Indonesia, waɗanda suke kusan tare da su muka taso bayan samun yancin kai. Sun wuce mu yanzu saboda kuɗin da suke sawa wurin harkar ilimi. Har wajen su yanzu muke zuwa muna karatu. A da ku muke gaba da su. To kaji na biyu kenan. Na uku ita kanta al'ummar tamu. Shi harkar ilimi ba a bashi muhimmanci. Alal misali yanzu in attajiri ya fito ga wani professor wanda za a fa ba muhimmanci shi ne attajirin nan. Karatu ilimi ba a bashi muhimmanci ba. To akwai kura kamar nan America ka sani, wanda aka ce professor ne, irin yadda aka dauke shi da daraja da muhimmanci, ba zai zama ɗaya da wani mai kudi ba. Kalan misali yanzu wannan kungiya ta mutu Fulbright, da zarar an ce kai kana cikin wannan kungiya, duk wanda ya ganka zai tashi tsaye ya girmama ka. Saboda sanin cewa kai mutum ne masani, kana karantawa, kana binciken abubuwan da za su amfani jama'a.
To yanzu watakila idan ka duba zaka ga cewa sautari gwamnatoci musamman da zarar an kammala zabe, zaka ga duk wanda ya shigo sai ka ji fito da wani sabon tsari. Kuma yana da wuya baka ji an fito da wani tsari akan sha'ani ilimi ba. Ana ta yi amma dai manazarta na ganin har yanzu ana nan inda ake, ba inda aka ci gaba daga masu watakila kaddamar da dokar ta baci, sai masu fito da wani shiri na musamman, sai masu fito da wani tsari dai daban gashi. Shin ina ne matsalar take da waɗannan shirye-shiryen ba su yi tasiri ba har yanzu?
To ka san ko gona ce kai shifka abu yau, baka sa ran gobe ka girbe shi. Waɗannan abubuwan suna haifar da sakamako wanda idan lokaci ya zo za a gani, kuma ko yanzu an fara gani. Ka ɗauki alal misali yanzu karatun ‘ya’ya mata a Sokoto, da wuya ka ga ‘ya’ya masu yan da ka zuwa karatu, amma yanzu kusan matan sun mazan yawa. Da makarantar mata guda ce kurin muke da ita Sokoto, da sauran makarantun na maza ne. To amma yanzu makarantun na mata ma suna bude su ne maza yawa. Kai ko jami'a yanzu ka tafi da irin su College of Education, su Polytechnic, yadda za ka ga yawan yaya mata da ke karatu, abin da ban sha'awa. Kuma ko wurin aiki yanzu ma'aikatan ne da yawa. Ko yanzu kana gani muna da kwamishinoni mata, akwai SDG mata, akwai PAMSEX mata, wanda da duk babu. To kaga duk wannan sakamako ne na aikin da aka yi a baya. To ko yanzu ana nana yi, saboda gashi gwamnatin jihar Sokoto ta kafa jami'a. Jami'an nan tana nan ita ma tana kokarin renon malamai wanda za su rike ta. Kuma abin alfahari mafi yawanci 'ya'yan jihar Sokoto. Gashi akwai jami'a ta Usman Danfodi, wanda ita wannan ta gwamnatin tarayya ce. Kai da kai karatu ci ka san ba mu da yawa a ciki, saboda dole a dauki mutane daga kowace jiha. To sannan kuma gashi ko yanzu an ce akwai waɗansu jami'o'i sababbi da za a kafa masu zaman kansu. To haka duk waɗanda za su taimaka.
Amma wasu manazarta na ganin kafa sababbin jami'o'i alhali waɗanda suke akwai a da suna cikin wasu mawuyacin hali ba shi ne maslaha ga wannan matsalar ta ilimi a Najeriya ba.
To dole ne a kafa sababbin jami'o'i, saboda jami'o'in da muke da su sun yi mana kaɗan. A shekara yara kusan miliyan guda suke ɗauka jarabawar jam, amma da kyan ɗaya bisa uku suke samun a ɗauke cikin jami'a.
Malam Abubakar Sokoto Muhammad na Jami'ar Usmanu Danfodi a hirarsu da Murtala Faruk Sanyinna. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Honorable Saudatu Sani. a wata hira da suka yi da wakilin murya Amurka Baraka Bashir a lokacin wani taro da aka yi a Kano. Honorable ta yi kira ga matasa akan su kasance masu neman ilimi, ta kuma ba mata musamman matasa masu sha'awar shiga harkar siyasa shawarwari. Ga dai yadda hirar ta kasance.
Sunana Honorable Saudi Susani, a wannan zuwan da nayi nazo ne a matsayina na shugaban tsofaffin ɗalibai na Dala, wato National President na Dala Old Girls Association. A gurguje zai ban ga miki sani na yi makaranta a Dala, na gama kuma alhamdulillah da nasara, na kuma je Ingila ne karatu, na kuma dawo ne Kaduna Polytechnic. A lokacin na yi home economic management ne, amma da na Kaduna Polytechnic sai na yi HND a Nutrition and Dietetics. Da na gama na je na koyar da kuma zama DG Women Commission da Kaduna lokacin Better Life, da kuma chairman na Lere, da kuma kuma ne yar majalisar tarayya shekara 8. Sai na gama kuma na zama mai ba shugaban kasa shawara a fannin majalisa, wanda kuma anan ne na gama yanzu na zo na zama president din Dala.
To gashi dai an yi gwagwarmaya, an yi karatu har an zuwa wani babban matsayi. Shin haka aka tafi babu kalubale tun daga shi sai da kika yi aure sai kika fara karatu?
To ita rayuwa ai take take da kalubale, amma an ga samu miji mai wanda yake goyen bayan ka, kuma ka samu kyakkyawan tarbiyya daga gida, baka rena miji nan ba, baka dauki wannan ilimin naka ya zama abin mashi izgilanci ba, ko mashi rashin kunya, ko kuma rena iyayen shi, ko kuma rena iyayen ka, kin ga ko miji ne tafiya da kai. A cikin wannan ina karatu, ina aure, ina haihuwa, ina karatu, ina aure, ina haihuwa, har ina isa na gama na haifi yaya biyar, yanzu gashi duk sun gama, kowa Allah ya ba shi inda yake, ina da jikoki 15, kuma gashi ne alhamdulillah.
A wajen aiki, farkon fara aiki yaya aka tsinci kai a wajen aiki?
To farkon fara aiki na koyi ne a makaranta shekara 5 ina essence international school, ina koyarwa lokacin da yara suke kanana, gaskiya na tsaya na zauna da su na koyarwa ne. Mun ga har yara na suka shiga secondary school, sai daga nan kanna mahaifina ya shiga takarar gwamna late Dabalere, da ya ce ya ba ni Director General Women Commission. Daga nan Brigadier General Lawal Jafar Isa dan Kano ne ya tura ni Lere ne zama chairman. To daga nan duk dalilai
da ake da kike chairman, ya kika yi aiki da maza?
Wallahi
mata sukan fuskanci kalubale idan suka kai dan kololuwa, sai kiga suna samun matsala, ba a ba su hadin kai, ko ana takura su, ko ana nuna cewa ba za su iya ba.
Eto a da farko dai suna tsammanin ba zan iya ba, amma daga baya suka gane cewa na ma fi iya mazan iyawa, kuma ni ban raina su ba. Idan kika raina su, kika nuna su kuma ke wace ce, sai suna fi isa ba da darajawa da girmamawa
har Allah.
A ni ba na jin tsoron su, ba wanda ke jin tsoro, na aiki na da kowanne, kuma na ba su darajar su, kuma har kwanan gobe mutane da rasa su.
To kin ce kin yi aiki karkashin mulkin Babangida ko Better Life?
Sosai kuwa.
Shi ma ya ake wannan aiki?
To ai ina da rashin jana Women Commission lokacin Better Life ne. Wallahi mun ji daɗi, Allah gafarta ma Maryam Babangida, ta ɗauke mu kamar ƴaƴanta, ta yi mana tarbiyya a lokacin nan, kuma ta koya mana duk inda kake ka daraja na gaba da kai, ka daraja mijinka especially, domin kana hulɗar jama'a dole ka daraja miji, ba wai yana zaune sai a ce a kwashi ciki jaka a ce sai na dawo, bai ma san da ka je ba. Wajibi ne mata ma'aikata su daraja mazajensu, in sun daraja sai ma zai taimake su.
To a Better Life ɗin an koya mata sana'o'i da sauransu, idan aka kwatanta tsare-tsaren inganta mata a wancan lokaci da wannan, akwai bambanci? An ɗora ko ƙasa ake yi?
To ni dai ba zan ce ba ɗora ba, amma dai muna zaman zaman kafata.
Makafata?
Kowa ya san halin da ke ciki. Kin san zama kafata, kowa a cikin kafarin shi ba ce ba. To yanzu sha'anin mata gaskiya da ake ciki ne, ba mu san me ya tsara da gwamnati sa kan mata ba. Magana ake kawai yanzu magana a hannu ba.
To ba ku ba da shawara tun da kun yi wannan aiki?
To san da muka
ai kamun lundan da sauransu.
Ba ki zace muna da ƴan dala da za su iya ba da shawara ba a sasu a ciki? In ba a sa gaba ba ka tsare kana ba da shawara ba, sai ka zama hukaci. Ba ma za su san shawara ba. Ga shi muna bayarwa yanzu. Dauka irin ma'aya mata wannan maganda muka zan zara, ai abinda muke bikinan a dauka irin ma'aya mata tun daga irin makarantun Dala, tun daga nan za a ci training yara a fitar da ƴan mata masu kokari masu kwazo, har a kai ga mun je ga ministoci, mun je ga ƴan majalisa, mun je ga inshi in Allah ya da, yanzu muka dun sai gashi mana deputy governor mace.
To a ƙarshe me za a ce wa mata, musamman mata na zamani?
To matan zamani kullum nakan ce idan kina da ƙananan ƴaƴa a fiki ki siyasa.
Saboda
za ki shigar da su, ba ki tsaki duba su ba. siyasa wani abu ne muke ma 100% attention in kike shiga siyasa gaskiya ba ki ba yanki ba in kina da karanin aya
to kenan mata ba za su shiga siyasa ba
za su shiga ki bari yanki su dan girma sai hankali wannan kowa na ce zan iya fada da kowa akan wannan ba kar ka bar danka jinjiri ka tafi siyasa domin taron siyasa za a yi mutum har karfe nawa ne ke bi gida kinu ba dan jinjiri ki ba you cannot compromise yourself saboda siyasa kin tashi yanzu kin zo kin aikin ki a gidan radio kin kuma gida ayan gida su oyoyo kina zaune da mijinki kuma ayan ku tarbiya amma siyasa wani abu ne kina zaune anan gidan ana cikin mutum za a ce aure ba ta so an ce duk ku tafi Abuja ya saki sana ka kullu daga matasa ɗan mata siyasa ba ta zuba ce in sa da ayya kanana in sun girma sai su yi because wa ina ayyan da kika matarbiya su za su da in kin tsufa su duba ke in gojin watsa su in kika tsufa su watsa da ke
to masu sauraro anan zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin honorable Saudatu Sani da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da ma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Daura daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
kuma ga Zara'u Fage da muhimmar hotanni da suka dauki hankalin jaridan Amurka a wannan mako.
Jaridan jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako zamu fara da jaridan New York Times inda aka rubuta labarin tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump wato Michael Cohen ya ce an bar shi cikin mawuyacin hali da talauci bayan yanke masa hukuncin shekaru uku a gidan yari saboda ya yi wa banki zamba da kuma aikata sauran laifuka ya ce ya yi nadama yana tunanin kasancewarsa lauyan Donald Trump ya sa ya zama wani babban mutum mai muhimmanci Cohen ya yi waɗannan kalaman ne a cikin wata wasiƙa da ya aikawa wani alƙali a ranar Laraba da ta gabata inda ya bayyana kansa a matsayin mutumin da ya nadama kuma ya nemi kotu ta ba shi damar ƙarasa ragowar hukuncinsa a gidansa Cohen mai shekaru 53 ya fara zaman gidan yari ne a watan Mayu a karamin gidan yari mai matsakaicin tsaro a cibiyar kula da masu aikata laifuka da ke Otisville kimanin kilomita 120 a arewa maso yamma da birnin New York sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin a jiya Alhamis ɗan jam'iyyar Democrat da ke jagorancin majalisar wakilan Amurka sun sake yin muhawara kan daftarin dokar tsige shugaban Amurka Donald Trump sannan suna fatan 'yan Republican ba za su yi yunkurin murƙushe ko raunata ko kuma jefa zarge-zarge ba 'yan jam'iyyar ta Democrat da Republican sun shafe a wani uku ana taƙaddama kan tsige shugaba Trump akan zargin cewa Trump ya yi yunkurin tursasa wa Ukraine ta binciki daya daga cikin waɗanda suke so su fafata da shi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 a ɓangaren 'yan Democrat wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kwamitin yana kuma duba batu na biyu kan daftarin dokar tsige shugaba Donald Trump inda ya hana majalisa ta hanyar ƙin amincewa da bayar da ɗaruruwan takardu ga masu binciken tsige shi tare da toshe manyan jami'an gwamnatinsa daga bayar da shaida sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
a gaishe ki sai kuma rayoyi da ku masu saurare kuka aika mana ta wayar tarho dangane da harin ta'addancin da aka kai kan barikin sojoji a jamhuriyar Niger
Assalamu alaikum sashin Hausa na Radion America Yusuf Babangaje mai tare da ringin daga jihar Jigawa Nigeria to ina so in amfani da wannan dama in muka ta'aziya ta ga dukkanin ilahin al'ummar jahuri Niger game da rashin ainihin sojoji da suka yi da game da kayan tawaye da suka kawo musu hari da fatan Allah ya rike su sannan ina amfani da wannan dama in kira shuwa gabanin mu na Afirka su sani cewa fa babu wata ƙasa da za ta zo ta ke musu ikirarin cewa za ta samu musu da tsaro a kayan mu na Afirka shuwa gabanin su su za su tsaya da kansu su nema wa kansu mafita game da wannan har-hare da ƴan tawaye suke kaiwa ba a ce wai kasashen Amurka ko Burtaniya ko Faransa ko Sweden ko Raya su ne za su so su samu musu da tsaro a kasashen su na Afirka ba kasashen Amurka su za su tsaya da kansu su yi tunani su ga hanyar da ya kamata su kullo su magance wannan matsala ta har-hare da dukkanin miyagun ayyuka da suke faruwa a kasashen su na Afirka ba su zuba ido wani wata kasa ta yi kawo musu ɗauki ta magance musu wata matsala ba da fatan shugabannin mu na Afirka za su tsaya a tsakanin su su magancewa kansu da kansu wannan matsala wannan shine mafita assalamu alaikum sakin Hausa Radio America sunana dan Danijo daga garin jihar Niger Nigeria ina yi ma mutane ne jar gaba dayan su da shugaban kasan su Muhammadu Isu taziya akan rufin da suka yi fiye da sojoji 73 ko da fiye da haka Allah ya dukan su Allah ya ramshe su Allah ya ba iyalin su dangana ina fata ku gwamnati kasan Niger ta dauki matakai sosai ta sa ido akan abubuwan da yake faruwa kasan Niger gaskiya ban manta yawa muna fata Allah ya ramshe su Allah ya dukan su kuma Allah ya sa mutuwa ko tike
assalamu alaikum BOY Hausa sunana Usman daga jihar Adamawa gwamnati kare ina jajjantawa a jamhuriyar Niger rikin da suka yi kuma Allah ya kiyaye na gaba kuma Allah ya sa dai hukuma ya dauki matashi ya dinga kare mutanen sa
ra'ayoyin ku masu saurare to kafin mu ci gaba ga wannan sako
duniyar Amurka
they got nothing zero you know why because there is nothing But they can play that game, but we can play it better.
The fact is, we do not have the votes in the House.
Yes, I do.
And instead, we will be defined by our hope, not our fear.
Make it harder for people who shouldn't have guns to get guns.
Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi Amurka na ciki da waje, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai har ma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi tsaro da zamantakewa. Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
Sai ku kasance tare da Mahmud da La'asar domin jin abin da yake tafa da shi a wannan mako. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A jiya Alhamis, kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat sun sake yin muhawara kan tuhume-tuhumen tsige shugaba Donald Trump, amma suna tsammanin 'yan Republican za su yi yunkurin dakilewa ko yin watsi da zarge-zargen, kuma maimakon haka suna shirin tura tuhume-tuhumen zuwa zauren Majalisar Wakilan ta Amurka domin kada ƙuri'a gaba ɗaya a mako mai zuwa. Prime Minister Britania Boris Johnson da jam'iyyarsa ta Conservative sun kama hanyar zama masu rinjaye na lashe kujeru 86 a zaben 'yan majalisa.
To a gaida baban Amal. Masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na satar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin Duniyar Amurka na Mamun Lalo. Shirin da ke muku bayanai kan muhimman abubuwan da suka faru a Amurka a cikin wannan mako. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a dukkan shafukanmu na sada zumunta. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu hausa-service@voa.com ko kuma ta wayar tarho kan lambarmu 202-505-9945 kafin a matsa lamba ɗaya za a matsa alamar tarawa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen harhaɗa shirin da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.